This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a ta ƙarshe a watan Maris shekara ta 2024. Da fatar an wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga mai mankanin labarai.
To, Barack Obama, Bill Clinton da wasu manyan mutane a fannin nishadi sun haɗu a daren jiya Alhamis a birnin New York don gabatar da jawabai na neman goyon bayan shugaba Joe Biden. Amurkawa sun fi damuwa akan laifukan da bakin haure za su aikata ko suke aikatawa a Amurka a yanzu fiye da yadda suka damu a 'yan shekarun da suka gabata. Kotun kolin Majalisar Dinkin Duniya ta umarci Isra'ila da ta bude karin hanyoyin ketarawa zuwa Gaza ta kasa domin ba da damar kai karin agajin jinkai yankin ga Falastinawa da ke cikin mawuyacin hali.
Kanin labaran kenan. Babban bankin Najeriya ya sanar da ƙarin kudaden jari ga bankuna na biliyoyin naira da ƙwararru a fannin tattalin arziki ke cewa zai amfani talaka bisa dalilan cewa
wannan zai bunƙasa hudar kasuwanci saboda idan asusun banki yana da tsoka sosai to gaskiya za su iya ba da tallafi ma ƙanƙananan masu kasuwanci da hamma manyan.
Yau Kristoci a duk faɗin duniya suke bikin ranar da aka fi kira Good Friday.
Rana ce wanda za mu yi adoyi na godiya, adoyi domin ƙasarmu, adoyi domin shugabanninmu.
Sai kuma shirin da ɗan gari wanda a yau za mu kai ku ƙasar Kamaru domin jin tarihin garin Bafia sai kuma tasirin azumi. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Barack Obama, Bill Clinton da wasu manyan mutane a fannin nishadi sun haɗu a daren jiya Alhamis a birnin New York don gabatar da jawabai na neman goyon bayan shugaba Joe Biden, lamarin da ya sa aka tara kuɗin gudunmuwa dala miliyan 26 don yakin neman zaben sa. Yanayin ɗakin da aka yi taron a Radio City Music Hall ya kasance a cikin annashuwa a yayin da Obama ya yaba da aniyar Biden ta neman haɗin kai wajen cimma buri ɗaya duk da bambance-bambancen ra'ayi da ake da shi. Yana mai cewa irin wannan shugaban nake so. A game da zaben da masu kada ƙuri'a ke da shi a zaben shekarar nan ta 2024, shi kuma Clinton ya nemi jama'a su zaɓi abin da ke aiki. Biden shi da kansa ya caccaki Donald Trump kai tsaye. Yana mai cewa yadda abokan hamayyarsa na jam'iyyar Republican ke tunani bai dace ba, ya kuma kauce layi. Sai dai wasu da basu ji daɗin yadda Biden ke tafiyar da batun yakin Gaza da kuma goyon bayan da yake ba Isra'ila ba sun kawo cikas a wurin taron na wani ɗan lokaci, inda suka ambaci alƙawarin da Biden ya yi na ci gaba da ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen kisan farar hula musamman ƙananan yara. Amma sai ya ce kasancewar Isra'ila a matsayin ƙasa na tattare da haɗari. Ƙarin wasu ɗaruruwan masu zanga-zanga sun tattara a wajen wurin taron yayin da ake ruwan sama. Da yawa daga cikinsu suna nema a tsagaita wuta a yakin Gaza, suka kuma yi ta ɗaga tutocin Falastinu. Amurkawa sun fi damuwa akan laifukan da bakin haure za su aikata ko suke aikatawa a Amurka fiye da yadda suka damu a 'yan shekarun da suka gabata. Galibi karuwar damuwa tsakanin 'yan Republican ce ta janyo wannan canjin, yayin da 'yan Democrat ke ci gaba da ganin alfanu mai yawa akan batun shige da fice, kamar yadda wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a ya bayyana. Binciken na cibiyar NORC ta kamfanin dillancin labaran AP ya gano cewa mutane da yawa a Amurka sun yi imanin cewa baƙi na taka rawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar, kuma suna ba da gudunmuwa mai mahimmanci a fannin al'adun Amurka. Amma idan ana batun baƙi da ke ƙasar bisa ƙa'ida, alfanun da Amurkawa manya ke gani bai da yawa idan aka kwatanta da yadda suka gani a baya. Kimanin kashi 4 cikin 100 na Amurkawa manya sun ce idan baki suka zo Amurka bisa ka'ida, manyan kamfanonin Amurka ne za su more su saboda za su samu ƙwararren ma'aikata a fannonin kimiyya da fasaha. Haka zalika, kaso 38 cikin 100 na Amurkawa manya sun ce baki da suka shigo kasar bisa ka'ida suna ba da gudunmuwa sosai wajen haɓaka al'adun Amurka. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kadan muryar za ta sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu bude taskar hotunan namu a Najeriya, inda babban bankin kasar CBN ya sanar da ƙarin kuɗin jari a bankuna da ke harkokin kasuwanci a ƙasashen waje. A cikin hiransu da muryar Amurka, ƙwararre a fannin tattalin arziki ambasada Abdulrahman Dandela Kasim ya bayyana fa'idar shirin da kuma yadda zai amfani 'yan kasuwa musamman ma masu ƙaramin ƙarfi.
Gaskiya, matsalolin da yawancin bankuna suke da shi a yau a ganina shine ba sa iya tasiri da kuma ko takara da sauran bankuna da suke a wasu kasashe na duniya. Hatta ma yakan zama na in 'yan kasuwa suna so su yi waɗansu manya-manyan hudda-hudda kasuwanci har sai a gaya musu ai bankuna da yawa a ƙasar nan ba su kai mataki wanda ake bukata a ce ko ɗaya daga cikin 100 na duniya ko ɗaya daga cikin 20 na duniya ko ɗaya daga cikin 50 na duniya, sai ka ga cewa bai hi bankuna 3-4 zuwa 5 wanda za ka iya katinkara in kuma aka je ɗan kasuwa ya je da bukatar shi ƙarshen ta su sai ya zamana akwai abubuwan da ake hudda-hudda da suna takardun kasuwanci a duniya, saboda bunƙasa tattalin arziki dole sai da manya-manyan kuɗaɗe waɗanda za su iya shigo cikin ƙasa. To, idan banki asusun shi baya da girma, baya da kauri, baya da tsoka, to waɗanda suke so su shigo da kuɗaɗen nan daga ƙasar waje za su ɗan tsorata cewa bankin nan baya da ƙarfi. To, ina ga wannan da wasu kuma cikas-cikas na ƙura-ƙuran bankuna da suke jawo ma watakila masu sanya hannun jari a cikinsu damuwa, shi ya sanya shi babban bankin Najeriya a yau ya fito da wannan tsari.
Ya kake ganin wannan tsarin zai shafi harkokin kasuwanci ko kuma al'amuran yau da kullum musamman ga marasa ƙarfin aljihu, ƙananan 'yan kasuwa misali?
Wannan zai bunƙasa hudda-huddar kasuwanci har su ma ga ƙananan 'yan kasuwa, saboda idan asusun banki yana da tsoka sosai, to gaskiya za su iya ba da tallafi ma ƙanƙananan masu kasuwanci da hamma manyan. Domin kin san yawancin bankunan da suke a nan, kuɗaɗen da suke karɓa za ki ga na 'yan ƙananan lokaci ne, wanda za su je ajiya ce su tattara, amma babu yanda za su yi su ɗauki abinda ake cewa ɗauki kuɗaɗen da aka aje na ɗan lokaci kaɗan aje a zuba shi domin kasuwanci ko kuma hudahudin tattalin arziki da zai bunƙasa cigaba a ƙasa na tsawon lokaci. Ma'ana?
Ƙwararre a fannin tattalin arziki ambasado Abdulrahman Dandela Kasim, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke watso shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Ƙungiyar sojojin hayar nan ta Rasha da ake kira Wagner na taimakawa sojojin gwamnati a tsakiya da arewacin Mali wajen kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙi da suka yi sanadin hallaka farar hula masu tarin yawa, ciki har da yara da dama, a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama a cikin wasu rahotanni da suka wallafa a wannan makon bayan wani bincike da suka yi daga watan Disamba zuwa Maris. Kasar Mali tare da makwabtanta Burkina Faso da Niger sun kwashe sama da shekaru 10 suna fafatawa da kungiyoyin masu tsauraran ra'ayin addinin Islama, ciki har da wasu dake da alaka da Al-Qaida da kuma kungiyar IS. Bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasashen uku a shekarun baya-bayan nan, sojojin da ke mulki a kasashen sun kori dakaran Faransa, suka kuma nemi taimakon sojojin hayar Rasha a maimakon su domin magance kalubalen tsaro.
To a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Kristoci a duk faɗin duniya suke bukukuwan Easter da ake yi daga ranar Juma'a zuwa Litinin da abana ake yi a yanayin kuncin rayuwa a ƙasashe da dama. Ga rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta haɗa mana.
A yau Juma'a ne al'ummar Krista a duniya baki ɗaya ke fara bukukuwar Easter, ranar da ake kira Good Friday, wato Juma'a mai kyau. Rana ce da mabiya Yesu Almasihu suka yi imani da cewa an kashe shi ne kamar yadda Allah ya tsara domin ya kasance mai ceton dukkan bil'adam daga shiga jahannama. Rabaran Yusuf Turaki farfesa ne a ilimin tauhidi yace lokaci ne da mabiya Yesu Almasihu za su yi bishara zuwa ga tuba.
Ba wai mutane su yi shagugula na addini kawai, a wannan addini an kafa ta akan tushen sanin Yesu Almasihu mai ceto. To mu Krista abinda muka yi a lokacin Easter shine muna shaida mutuwan Yesu da tashinsa daga matattu ga dukkan sauran duniya.
Bikin Easter na bana ya zo ne a lokacin da ake samun tashi-tashen hankula da kashe-kashe. Farfesa Yusuf Turaki ya buƙaci shugabanni da ɗaukacin al'umma, musamman ma a arewacin Najeriya, su sanya matakan samar da zaman lafiya.
Muna addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya. Kashe-kashe da mu muke yi na juna wato rashin sani ne, amma idan muna da cikakken sani Yesu Almasihu, to waɗannan kashe-kashe da sauransu ba za a ambata su ba, balle ma a same su a cikinmu.
Duk da matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fama da shi, wasu mabiyan na Almasihu sun bayyana fata na gari.
Ni ce mai suna Juma'a S tambaya. Isa dai tunawa ne da mutuwar Yesu da kuma tashinsa. Ibindo yanayi da muka samu kanmu a cikin ƙasa, kayayyaki suna tsada, amma babban abun kar mu manta da cewa celebration na Isa shi da mutuna da ceton da muka samu cikin Almasihu.
Sunana ɗan Juma Dixon Auta ne. Mun yi addu'o'i, mun gode wa Allah da yadda ya na farko da aiko da ɗansa da ya ɗauko shi, na biyu shine mutuwan da ya zo ya mutu domin mu mutane bil'adama, har mu ɗin nan da da muke bautar gumakai, Allah ya fidda mu daga cikin wannan, ya kawo mu ga saninsa. Rana ce wanda za mu yi addu'o'i na godiya, addu'o'i domin ƙasarmu, addu'o'i domin shugabanninmu.
Sunana Dr. Mrs. Miriam David Philip. Ni ce shugaban zumuntan matan Ekwa na ƙasa da ƙasa. Ina fatan alheri saboda muna addu'o'i, muna roƙon Allah yadda Ubangiji Allah zai kawo mana sauƙin rayuwa. Ina fata Allah zai sa shekara mai zuwa ya zama mana da ɗan sauƙi.
A saƙonsa ga mabiya Yesu Almasihu a wannan lokaci na Easter, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jinjina wa 'yan Najeriya ne bisa haƙurinsu a cikin watanni da ya yi yana mulki, wanda ya ce gwamnatinsa na aiki tukuru wajen daidaita lamura da samun ci gaba. Shugaban ya buƙaci 'yan Najeriya su ci gaba da sadaukarwa da jajircewa wajen samar da haɗin kai da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Hukumomin tsaro a Najeriya sun ɗauki matakan tabbatar da an yi bukukuwan Easter cikin ƙoshin lafiya, inda a jihar Plateau ma rundunar 'yan sandan jihar ta sanar da dokar hana zirga-zirgar babura da keke napep a cikin birnin Jos da Bukur a ranar Lahadi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, za ku iya samun wannan rahoton da ma ƙarin rahotanni a shafinmu na internet voashausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A wasu halin wannan shiri na da ɗan gari wanda tashar VOA sashin Hausa take kawo muku a kowane lokaci, wannan karon da tana kasar Cameroon ne musamman a gidan radio na Dash radio dake kasar Cameroon wanda ake kama shi a karamin zango a mita 9.9 yanzu dai muna tare da Alhaji Bala mai anguwar Morobiya wanda yake masanin tarihi ne a kasar ta Cameroon zai mana bayani ne akan garin Bafia musamman a wani kauye da ake kira Yambasa wanda yake a wannan kauyen Hausawa sun taka rawar gani tun zamanin mulkin Turawan mallaka ko mulkin mallaka a kasar ta Cameroon. Assalamu alaikum mai anguwa, barka da shigowa wannan zaure nan.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, muna maka godiya da zuwa wannan farfajiya ta mu Muhammad Awal dan jaridan Duniya da Kewaye, muna godiya.
To madalla, gashi zaka ba mu tarihi na yanda aka yi wannan gari na Bafia wanda ke jihar tsakiyar kasar Jamhuriyar Cameroon, musamman a garin
Yambasa.
Me za ka faɗa akan yadda ka fahimci tarihin wannan gari na Yambasa?
Alhamdulillah, wato ita ƙasan Yambasa kusa take da Bafia. Bafia ita ce babban helkwatan wannan garin. Yawa, to saboda wata tsibiri ne wanda Hausawa sun yi gwagwarmaya har ya kai yaƙi kamar da Hausawa da Yambasoshin ɗin yaƙi ya ɓarke.
A can zamanin da?
Can zamanin da. Kafin mulkin mallaka
Turawa mulkin mallaka su shigo
ƙasar Cameroon. Wala, to ana cikin haka lokacin Turawan Jaman ne suka mallaki Cameroon, amma suna nan a wannan lokacin. To akai wannan matsalan ya ka taso ne, an ce akwai dan wani sarki. Shi dan sarkin Yambasan da ake kiransa Cibiri. To shi zai samu Amadu, yace ma Amadu, za mu ci ku da yaƙi, za mu yaƙe ku gobe, amma kai zan fitar da kai, shauran ƴan uwan za mu kashe su. To anan ne zuciyar Hausawa ya ɓaci, suka ce wani irin magana ne haka, anan dai yaƙi ya tashi
tsakanin
Yambasa
Yambasawa da kuma
Hausawa.
Na'am.
To ana nan fa ana ta buga yaƙi. Hausawa sun ci yaƙi, sai Yambasa suka ce Bahaushe baya son wuta, sai suka dinga jefa ma Hausawa wuta a gidajensu.
Wuta na kama
gobara.
Na'am.
Suka dinga saka wuta, gobara ya tashi. Hausawa suka zo shi su ce wai gobara zai cinye mana kayan mu, sun zo kashe wutan, shi Yambasa ya zo ya kashe yanke kan Bahaushe. Abin nan. To ana nan yaƙi ya yi aiki can. Akwai wani a garin ana kiransa Garba Kano da nisa. Anan ya ɗauko wannan sunan, shi ya haɗa Hausawan garin kaf, ice karkowa ya kalli baya. Wato suna ina da layin zana,
haka
ice karkowa duk wanda ya kalli baya ba zai tsaye, ku kalli gaba kawai. Shi ya fitar da su wannan ƙasan, ya fitar da Hausawa.
Haka.
To ana cikin haka nasaran Jaman. Sai ya samu labari an ci illan Hausawa a wannan garin, sai ya turo da sojojin Jamusa. Suka zo suka kakkama waɗannan Yambasawan waɗanda suka kashe Hausawan, aka je aka tafi da su aka yi musu hukunci a Yaounde. To kaji.
To a wani lokacin da aka samu irin wannan matsaloli tsakanin Hausawan da kuma su Yambasawan, to har yanzu naga ana kiran Hausa Bafia.
To wato Hausa Bafia nan abinda yasa ake kira, kasan shigowan Hausawa da suka fito ta Banyo, shi suka iso wani gari da ake kira Bangwa. Banguwan nan a shashin kasan Garfi ne.
Haka.
Yawa. To akwai wani kasuwa nan da ake kiran kasuwan Kamuna. Kasuwan shanu ne, Hausa ne suka dinga kasuwa. To yanzu gari Garfawa wannan garin suka fara garin Hausa da kayan sutura da komai da komai. To shi Hausa suna ce ungwa kayan nan kasa kasa a can, kasa shine suke ke kasa kasan Kamuna. Daga kasa kasa kaya ne ya fito kasa Kamuna. To a daga nan da Hausa suka tashi fatake ne, tafiyan kafa suke, masu arziki ne, suna da kayan su da raƙumi da dokuna duka da jaki. Ana tafiya, shi suka wuce suka yi da labari a Bafia. to da suka layar da labari a bafiya suka shaku suka auri bafiyoyin suka wanke suka saka
salama aka yi wato auren tsakanin
bafiyoyi da Hausawa yawa zaka tayar da mutum a bafiya uwansa ba bafiya ce yar kasan babanta kuma
wannan an yi ne kafin yaki ko kuma
wannan an yi shi kafin ma yaki don kaso biyu ne Hausawan wadansu sun zauna shi helkota local gwamna kenan ba
local gwamna
bafiya wadansu kuma suka je kauyen din Yambasa
ya
wadanda suka samu su wannan hatsarin a kauyen Yambasa ne akai wannan yaki su kuma wadannan a bafiya suka zauna taji to a bafiyan nan da suka zauna sun yi gogormaya da gaske an samu ma wani mai ilimi wani malami ana kira sa malam mai lafiya wato Allah ya bashi salayya idan ya faɗi abu takan tabbata to ana nan malam mai lafiyan nan ba su samu yajeje ya da shi sarkin ƙasa ba shi sarkin ƙasan nan shine ake kira sa Macha
shi babban
basarake ba bafi shine ake kira Macha yawa shi Macha nan ya dinga kawo ma shi malami lafiya ga tsalandan
a cikin harkokin sa
saboda malami ne in ya faɗi abu takan tabbata shi ana shakkarsa to shi malami lafiya ana nan wata ranar shi Macha din ya samu labari ya ce masa naji kai babban malami ne to yanzu abinda nake so ban son ka nan ka bar mun kasa na ka tafi yanzu shi Hausawa suka hadu suka zo da yamma suka samu malami lafiya suka ce malam ya akai kana babban malami da kai irin wannan sannan yau gashi je kore kai ce ka bar nan shi malami lafiya daga kansa kai ce la ilaha illallah kun ya daga kai sai salati la ilaha illallah ya fi karfi na zan bar garin nan to shi kansa kabarin sa bata nan
haka
to amma kai mutu
shi malami
Macha
shi majani
Macha sarkin bafiyoyi
shi ya a lokacin ya karbi musulunci ne
ya karbi musulunci
na'am to kace Hausawa su akwai gudunmuwa da suka bayar musamman da bangaren harkokin kasuwanci da sauransu to shin wannan kasuwanci sun ci gaba da gudanarwa ne a wannan bangare na bafiya
sun ci gaba da bayarwa a bangare na bafiya don ka isa ta bafiyan din zaka tayar da manyan mutane Hausawa wadanda suka yi kudi wanda kamar za ci kamsu Ibrahim mai katako duka Hausawa ne sun kasuwa sun gogormaya da ayyan su ma har yanzu suna nan
to yanzu muka koma ta bangaren siyasa shin akwai ƴan siyasa Hausawa a wannan bangare na bafiya
masu karfi ba yanzu haka wanda yake rike da sha'anin jam'iyya ta FDPC Ali Ibrahim ne
jam'iyyar FDPC ta shugaba
Polbia
a wannan gari na bafiya
Ali Ibrahim ne
to ta bangaren kuma ilimi na boko ko na zamani kana ga cewa Hausawa sun taka rawar gani a wannan gari
sun taka rawar gani don yanzu haka akwai gwamna ma ɗan gari ne
na
yana na arewacin Kamaru ina aiki Muhammad Salisu
da
Hausa babe su fefe ne guda
na'am
yawa akwai kuma
magajin gari
akwai kuma su administrator civil wadanda suke aiki a bankuna masu ilimi ne
haka
sun taka rawan gari kai Hausa gari kaji
to yanzu hakan nan wadanne shawarwari ko kuma gudunmawa su Hausawan na wannan zamani suke kawowa musamman a wannan bangare na bafiya
su wadannan Hausawan suna kokari saboda duk wani abu ana samun su a ciki ba su kasa a gwiwa suna kokarin shiga duk harkar siyasa sa'a kuma suna tura ya'ya harkar ilimi ta kimiyya ana samun su daktoci ma a cikin su
ya
likitoci to kaga an samu ci gaba da gaske a kasan bafiya
to daga wannan kuma su a wannan bangare na bafiya shin wani tattalin arziki ne kashin kasa ko kuma na yau da kullum suke da shi
suna da abubuwa suna da kasu kaka ko kofi su kafe suna da shi suna da su ananas suna gona suna aikin gona har doya nan ana shukawa suna da doya mai kyau a garin da kuma su ayaban nan ba abinda ba su shukawa
a wannan ba
suna da abarba sun yi nisa a sha'anin gona suna da karfi da gaske
a masu aron wannan gidan radio mai tarin albarka na sashen Hausa VOA na kasar Amurka gwamnatin Colombia da kuma su sauran mu a nan kasar jamhuriyar kamar kuma duniya gabaki daya musamman a wannan gidan radio na radio da ke kasar Kamaru wanda ke kama shi a mita 9.9 a gajeren zango. Ni Muhammad Awal Garba da na dakunin shirin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani jikon idan mai kowa mai komai ya kai.
Ga gaida Malam Muhammad Awal Garba da bakonmu Alhaji Bala masanin tarihi. Yanzu kuma sai tasirin azumi.
Gidi Abdurrahman Difa Niger. To ni gaskiya darsan Ramadan a kaina zan iya cewa Ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan Ramadan a koda yaushe domin ina karfafa ibaduna a ciki, ina yawaitan karanta Qur'anai, ina yawaitan zuwa masallatai domin sauraron wa'azi, kana kuma a gaskiya lokacin Ramadan idan yayi a koda yaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba, musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran ibada, domin saboda ibada a cikin watan Ramadan yana limkuwa ne kamar yadda malumanmu ke fadi a koda yaushe. Dangantar haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki.
Assalamu alaikum, ni sunana Abubakar Isufu, ina daya daga cikin matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP, ko kuma ince hadakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Donka tasirin azumi akan kaina ko ku akan matasa gaba daya, ganin cewa azumi yana da tasiri sosai. Inda zaka ga masallatin ne yanzu idan ka je zaka gani cikin kashi 90 cikin 100 duka matasa ne a sahun gaba. Kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun nutsuwa sosai, kuma suna kwadaita da falalar da a cikin shi wannan wata na Ramadana, suna sa kansu ga ibadu, kuma suna saduda, suna barin duk irin abubuwan da suke yi. Ganin cewa an ka duba cikin da'irar birnin Difa a lokacin da ba azumi ba, za ka ganin matasa suna shagala diya bisa ayyuka irin na asha kade kade da sauransu. Mai amma da an ce watan Ramadana yayi, zaka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne, an aje shi gefe, an dawo ana sauraron wa'azi, masallaci ne da maraice ko da yaushe ka je zaka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika matallaci ne suna sauraron, suna dukan darasi, suna sauraron wa'azi, suna duka abubuwan da ya kamata.
To madalla Allah ya bada ladan ibada, shirin namu kenan a wannan zangon, amma kafin mu karkare ga Maryam da tishin muhimman kanin labarai.
Barack Obama, Bill Clinton da wasu manyan mutane a fannin nishadi sun hada a daren jiya Alhamis a birnin New York don gabatar da jawabai na neman goyon bayan shugaba Joe Biden. Lamarin da ya sa aka tara kudin gudunmuwa dala miliyan 26 don yakin neman zabansa. Yanayin ɗakin da aka yi taron a Radio City Music Hall ya kasance a cikin annashuwa, a yayin da Obama ya yaba da aniyar Biden ta neman haɗin kai wajen cimma buri ɗaya duk da bambance-bambancen ra'ayi da ake da shi. Yana mai cewa irin wannan shugaban nake so. Amurkawa sun fi damuwa akan laifuffukan da bakin haure za su aikata ko suke aikatawa a Amurka fiye da yadda suka damu a 'yan shekarun da suka gabata. Galibi karuwar damuwa tsakanin 'yan Republican ce ta janyo wannan canjin, yayin da 'yan Democrat ke ci gaba da ganin alfanu mai yawa akan batun shige da fice, kamar yadda wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a ya bayyana. Binciken na cibiyar NORC ta kamfanin dillancin labaran AP ya gano cewa mutane da yawa a Amurka sun yi imanin cewa baƙi na taka rawa wajen haɓakar tattalin arzikin ƙasar, kuma suna ba da gudunmuwa mai mahimmanci a fannin al'adun Amurka. Kotun ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta umarci Isra'ila da ta buɗe ƙarin hanyoyin ƙetarawa zuwa Gaza ta ƙasa bisa ga wata doka, domin ba da damar kai ƙarin agajin jin ƙai yankin ga Falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali. Umarnin da kotun ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague ta bayar ya faɗawa Isra'ila cewa ta tabbata ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an kai muhimman kayan agajin gaggawa da ake buƙata ba tare da ɓata lokaci ba, ciki har da ruwa da abinci da man fetur da magunguna.
To masu saurare, da aka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da dare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne zai kamar da caji 8:30 agogon Ghana lokacin da zamu kawo muku tubalin tsaro da kuma karin rahotanni. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin neman karin bayanai da rahotanni. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga shirin da suka hada da Maryam, Julie, Cedric, injiniyan mu da dai sauransu, alheri ke muku.